sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hinta Sulemaniyar ce tare da Sarfila Hashim Gumel. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata, 31 ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a Najeriya rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi ta kaddamar da bincike biyo bayan fashewar wasu abubuwa da suka janyo asarar gidaje, makaranta da kuma masallaci. Za kuma ku ji ci gaban shirye-shiryenmu kan jihohin Najeriya a zaben 2023. A yau mun haskaka jihar Adamawa. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari zai gabatar, da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Ministan tsaron kasar Ukraine Oleksiy Reznikov ya zirci birnin Paris don tattaunawa da shugabannin Faransa a yau Talata, inda ya tura jiragen yaƙi don taimakawa mayakan Kiev don daƙile harin da Rasha ta kwashe kusan shekara guda ana yi. Jami'an Ukraine sun kira ga ƙawayensu na yamma da su aike da jiragen domin samun ƙarin ƙarfin martani kan har-haren na Rasha. Ya zuwa yanzu waɗannan kiraye-kirayen sun ci tura. Yayin da manema labarai suka tambaye shi ko Faransa za ta yi tunanin aika jiragen yaƙi zuwa Ukraine, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗi jiya Litinin cewa babu wani abu da aka ware, komai mai yiwuwa ne, amma ya ginda ya sharɗa da dama kafin a ɗauki irin wannan matakin. Waɗanda suka haɗa cewa kayan yaƙin ba za su taɓa ƙasar Rasha ba, ba za su haifar da tashin hankali ba kuma za su haddasa matsala ga ƙarfin sojojin Faransa ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Litinin, Amurka ba za ta bayo Ukraine jiragen yaƙinta na F-16 ba. Ma'aikatan da ke yajin aiki sun kawo cikas wajen kai wa matatan man ƙasar Faransa kayan aiki da zirga-zirgar jama'a da kuma makarantu a ranar Talata, rana ta bi ta zanga-zangar nuna adawa da shirin shugaba Emmanuel Macron na sanya mutane yin aiki mai tsawo kafin siyar taya. Dubban jama'a ne suka yi tattaki a biranen ƙasar Faransa domin yantar da wani sauye-sauye da na ƙara shekarun ritaya daga aiki zuwa shekaru 64, kuma hakan na nuni da cewa Macron zai iya kawo sauyi a yanzu bayan rasa ranjaye a majalisar dokokin ƙasar. A ɓangaren hanyoyin sufuri na jiragen ƙasa kuwa, jirgi ɗaya ne kawai cikin uku masu sauri na ji, wato na TGV, ke aiki, har ma da ƙarancin ƙananan jiragen ƙasa na cikin gida da na yankuna. Ayyukan ƙananan jiragen na Paris ya jefa su cikin ruɗani. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken zai yi zuwa Beijing baya nufin Amurka na kan hanyar samun gagarumin sauyi a dangantaka da jamhuriyar jama'ar China, a cewar manazarta na Amurka. Blinken zai kasance babban jami'in diplomasiyyar Amurka na farko da ya ziyarci Beijing tun daga shekarar 2018. A halin da ake ciki kuma, jami'an ƙasashen biyu na shirin sake yin wani zama na kai tsaye da na gefen taro tsakanin shugabannin a bana, kamar yadda wani jami'in Amurka da ya yi magana da muryar Amurka ya bayyana. Amma babu tsammanin da ake kan ganawa Blinken tare da manyan shugabannin China za su halata haifar da wani manyan abubuwa ko kuma sake daidaita dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Daga ƙarshe, adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙuna bakin wake da aka kai a wani masallaci a arewa maso yammacin Pakistan jiya Litinin ya kai aƙalla mutane 100, wasu fiye da 150 kuma sun jikkata sakamakon harin bam da aka kai a tsakiyar fashewar babban birnin lardin Kiba. Masu aikin ceto na ci gaba da fitar da waɗanda abin ya shafa daga baragozan ginin har zuwa yau Talata. Fashewar ta yi ƙarfi sosai har rufin ginin ya ruguje. Waɗanda abin ya shafa da yawancinsu jami'an 'yan sandan lardi ne, saboda masallacin ya kasance kusa da jami'an tsaro da na gwamnati. An kai harin ne lokacin sallar la'asar da aka saba yi. Jami'an 'yan sanda ba su yi magana kai tsaye ba game da yanayin harin, inda suka ce ana gudanar da bincike.
Gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya, rundunar ƴan sanda a jihar Bauchi ta kaddamar da bincike biyo bayan fashewar wasu abubuwa da suka janyo asarar gidaje, makaranta da kuma masallaci. Kwararru akan abubuwa masu fashewar a jihar Bauchi sun kaddamar da bincike don gano sauran abubuwa masu fashewa da aka bisne sama da shekaru 30 a wani wuri da ke cikin garin Azare, headquarter karamar hukumar Katagun. Daga Bauchi ga wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad da karin bayani.
A ziyarar ganewar ido da kuma jajantawa da kwamishinan ƴan sandan jihar Bauchi da kuma gwamnan jihar Bauchi su kai garin Azare, an ba da tabbacin cewa abubuwan da suka fashe ba bom bane na kiyoyi ne da aka bisne a wurin da kamfanin da suke aikin hanya suka ajiye.
Sunana Aminu Alhas, Commissioner of Police na nan Bauchi State. Yawa, wannan abu da ya faru a tsayi ne wanda ya faru cewa abin da aka binne tun kusan shekara 30 da aka labelin ɗin wurin. Boko Haram suka zo suka wuce wurin. Basu ma san da dan da sun san da shi ma da hintsintsiya suna tunan shi. Mun riga mun je can Azare, wannan dynamite ne. To kuma dynamite ɗin mun riga na kiya kenan. Su kona kenan ana amfani da su ne wajen saran dutse da faffasa hanya. To mutanen da suka sai sun bar gyauran su, wanda cikin gyauran ne aka samu bayan wasu yara sun dan kokkona wurin. Zafi ya tayar da su. To yanzu haka abin da ake ciki shine duk irin wayannan abubuwan mun saka ƴan anti-bomb disposal saboda su ne suka san menene dynamite ya suke. A safiyar nan ma sun karo guda biyu. Yanzu haka ma da nake maka magana an samu karin wasu. Yanzu na bayo ma area commander da DPO cewa su killace wannan wurin. Insha Allah da makaranta da gidaje da kuma masallaci da abin da ya shafa duka gwamna zai kula da su.
Shi ma gwamnan jihar Bauchi Senator Bala Abdulkadir Muhammad ya bayyana alhininsa kan abin da ya faru, ya kuma ba da umarnin da taimakawa mutanen da hatsarin ya shafa.
Mun taho ne domin muku jaje kuma mai martaba jajen wannan abu da ya faru, kuma mu gane wa idan dunanmu ina ne wurin me yake faruwa. Mun daɗa nuna muku cewa muna tare da ku da ku muke bacci da ku muke tashi. Abin da ya faru an riga an gaya mana, kuma commissioner of police wanda shine shugaban dukkan jami'an tsaro a jihar Bauchi ya muku bayani. Abu ne da yake na tarihi amma sai yanzu ya taso, kuma mun gode wa Allah abin bai kashe kowa ba. Amma tunda an saki samun guda biyu yanzu za a dada sa idanu a ga abin da za a yi. Mun ba da umarni wanda suke da hakkin duba abubuwan da ya faru da al'umma su ga irin tallafin da za su iya yi.
Wani wanda ya yi hasarar muhallinsa ya bayyana mini yadda abin ya faru.
Sunana Muhammadu Baribaba. To abin da ya faru sun sa mutane a neighborhood mu gare da local government, katabar local government. So ya cinye ciyawa bayan wata lafa sai ba mai tashi. Mutum bukulin hitin da ɗan zane ta hitin bukulin ya tashi. Ya tashi ya mana barna ba kaɗan ba gida. Sai dai ba rasa rai ba a da ciwo.
Gashi ana cewa mai yiwa ma a daga ku daga wajen. Ana zargin akwai wani abubuwa ma wanda koyo ma sun da aka samu biyu. Shin da ya wannan wuri na ku yake
da activity na yake koyon ba ji ba gani rajin ya waye duk akwai sabon to kuma daga baya da abubuwan suka lafa sai zama da kuma kufai tare da shekaru ne suka lafa ba san ba wani activity shi ya la gani da wannan wurin da mun zama kaman kaman kufai a kuwa ci.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Abdulwahab Muhammad. To har yanzu muna Najeriya don ci gaba da duba shirye-shiryenmu na zabe da muka fara gabatarwa akan tarihin jihohin kasar. Yanzu za mu duba tarihin jihar Adamawa da kuma zaben 2023 a jihar. Wakilin murya Amurka daga Adamawa, Lado Salisu Garba, ya hada mana shirin.
Talaka kabar kuka kuri arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka kuri
zabe
a jihar Adamawa. Jihar Adamawa dai an same ta ne tun a shekarar 1991 a kuma ranar 27 ga watan 8 na shekarar, inda aka ware jihar Adamawa da kuma jihar Taraba a cikin Gongola, lamarin da ya sanya aka fara samun gwamnoni masu gudanarwa a jihar. Abubakar Salimin Cika shine gwamna na farko a jihar Adamawa, wanda ya fara wa'adin mulkin sa a ranar 2 ga watan Janairu na shekara ta 1992 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NRC, wadda ita ce jam'iyya ta farko da ta fara gudanar da mulkin farar hula a jihar Adamawan, inda Abubakar Salimin Cika ya ci gaba da gudanar da mulki har zuwa ranar 9 ga watan Disamba na shekarar 1993, inda aka samu sauyi, mulki ya koma hannun soja. Captain Gringori Abone ne ya karbi mulkin. Captain ya ci gaba da gudanar da nasa mulkin har zuwa ranar 14 ga watan Satumba na shekara 1994. Haka nan dai aka yi ta tafiya harko mulkin ya sake komawa hannun farin hula. Manya-manyan jam'iyyu da suke takarawa a siyasar jihar Adamawa, inda aka fara da jam'iyyar nan ta PDP, sai kuma jam'iyyar nan ta SDP, da kuma jam'iyyar nan ta Labour Party, sai kuma jam'iyyar nan ta APC, wadda yanzu suke ta fafutukar ganin sun kafa gwamnati baya ga gwamnatin PDP ta yanzu. Lamarin da ya sanya muka tattauna da shugabannin jam'iyyu daban-daban da ma wasu 'yan takarkaru na wasu jam'iyyun a cikin wannan shiri. Barisa Eti Shehu shine shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawan, wadda kuwa jam'iyyar sa ce take mulkar jihar, wadda ne masa tambaya kan cewar anya suna da yakinin cewa za su sake dawowa kan karagan mulki.
Zabe ya karato kuma mun san cewa zabe na kusa, muna shirye kuma za mu shiga zabe, don haka mun gama shirin mu tsaf da ikon Allah za mu samu nasara daga shugaban kasa har kasa.
Shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Adamawan, Mr. Sama'ila Tadawus, shi kuwa cewa yayi sun riga sun gama dukan wani shirye-shirye na ganin sun karbi karagan mulki a gurin jam'iyyar ta PDP.
Mun riga mun gama shiri tsaf, kuma bisa ga dukan alamu ka san Bahaushe yake wai Juma'a mai kyau daga Laraba ke ganin ta, bisa ga alamu muna gani cin zaben nan yana da sauki a wajenmu. Dalili kuwa ka san shugaban kasan mu shi Tinubu ya dauki Shetima a mataimakin sa, kuma dukan su sune founders na APC kuma grassroots politicians. Dama in zaka yi siyasa in talakawa suna so su fahimci me za su zaba, shine a tambaya baya me kai, tunda Allah ya sa wadannan grassroots politicians sun yi gwamna, sun yi senators, sun kafa mutane, Allah zai ba mu zabe, muna da confidence na cin zabe nan insha Allah.
Suma wasu 'yan takarkaru na wasu jam'iyyu daban-daban kamar irin ta SDP, jam'iyya mai alamar doki, wadda Dr. Umar Ardo ya zama dan takara a tutar wannan jam'iyya ta SDP, wadda yace sun kammala dukkanin shirye-shirye na shiga wannan zabe, a halin yanzu ma suna da yakinin cewa su ne za su iya kafa gwamnati saboda nasa dalilai da ya zayyana kamar haka.
Mun zauna da jama'a, mun yi magana da su, mun san damuwansu, mun kuma manufofin mu, muka dauko alkawari wa juna yadda za mu hadu, ba mu goyon ba mu sa mu kafa gwamnati, sannan mu kuma mu ya bukatun su wanda ke cin musu tuwo a ƙarya.
Jihar Adamawa jiha ce wadda ke da ababen bude ido na tarihi da ma na zamani, wadda masu yawon bude ido kan zuwa jihar domin kallon waɗannan ababe. Jiha ce wadda ke alfahari da noma da kiwo da kuma karatu, har ma magabata a can baya suka yi wa jihar lakabi ta harkan fulatanci, wato jenge ndure dume, wato dai ku yi karatu kuma ku yi noma sannan ku yi kiwo. Al'amarin da ya sanya magabata suka yi makekir allo a mashigar Fadar Lamidon jihar Adamawa, aka rubuta wannan kalma a ciki a shatale-talen shiga Fadar Lamidon ma dai, domin nuna abun alfahari da kuma na tarihi, ya sanya aka yi alamar ƙwarya da ludayi da kuma wani alamu da nono a ciki, wadda hakan na nuni da cewa gari ne ke da Fulani makiwata na dabbobi daban-daban a jihar. Sannan kuma jiha ce wadda ke da kogin Binuwe da kuma na Gongola, al'amarin da ya sanya masu yawon bude ido kan zuwa kallo domin ganin inda wannan kogi na Binuwe da na Gongola wadda ke tafiya guri guda, kuma kowanne da kalarsa a cikin tafki guda ba tare da sun cakudu da juna ba. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababen da jihar Adamawa ta kunsa daga lokacin da aka kirkire ta zuwa yanzu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Latino da Sardauna premium arewa na ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana, wayo da yan baya sun face.
Agaya da Salisu, Lado Salisu Garba da ya hada mana wannan shirin. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana daga Najeriya akan wasu sabbin hare-hare da aka kai a daren Lahadin da ta gabata a karamar hukumar Kwantagora.
A yanzu haka dai yan fashin daji masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da aukawa jama'a a wasu ɓangarori daban-daban na arewacin Najeriya. Al'amarin da ke ƙara jefa jama'a cikin wani yanayi na tashin hankali da ma zaman zulumi. A daidai wannan lokaci da 'yan siyasa ke ci gaba da yakin neman zaɓe a babban zaben da za a gudanar a wannan wata na Fabrairu da ke dab da kamawa. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya masu fama da wannan matsala ta 'yan bindigar. Da ko a cikin daren Lahadin nan wayewar garin jiya Litinin, ɗan fashin dajin sun auka garin Tudun Magaji ko kuma rijiyar Nagwamatsi da ke yankin ƙaramar hukumar Kwantagora, inda suka hallaka mutum guda tare da harbi mai garin, sannan suka yi awon gaba da wasu mutane kimanin 20. Rahotanni dai sun nuna cewa a yanzu haka mai garin yana asibiti ta Kwantagora domin karɓar magani. Waɗannan da suka tsallake rijiya da baya a wannan hari kuma suke cikin wani yanayi ga abin da suke cewa.
Sunana Muhammadu Kabiru a rijiyar Nagwamatsi nake. Idan abin da ya faru ina cikin ɗaki da ni da kanina, sai na ji matan gidanmu ta yi ƙara. Sai kuwa to da na ce ma ku kwarto ne, sai na hito. To daga nan shikenan kawai sai na ji ina hitowa kawai sai na ji halbi. Shikenan kawai ko da shi ma ya fara yin halbi daga ka. Shi wannan barawan shi ya fara yin halbi da ya halbe ni nan gefen. Daga nan daɗa kingi kawai suka yi. Ta yi gaskiya ba zan iya gane ko su nawa ba ne. Gaskiya zan iya gane ko su nawa ba. Sun zagaya ka sun shiga makota da gidan Bala shugaba da gidan su Habibu, to nan ne kawai suka zagaya.
To gari la ba wani abu sai dai mu ci mun gode ma Allah wanda shi Allah shi ne mai bayarwa shi kuma ne mai karɓan abinsa. Ba gaskiya ba sai dai godiyan da za mu iya yi kenan. Tunda istihala dai an same shi jarabtawa ne. To
ko da suka shigo ta wancan ɓangaren sai suka fara operation, suka shiga wani gidanin ana cima mai gidan Shayu, suna shiga cikin gidan suka kama bubuga ɗakin samari haka. To ko da suka kama bubuga ɗakin samari sai suka fito da samari, ko da suka fito da samari a wannan ɗakin sai suka ɗaura guda ga hannu suka ce mai ya kwanta. To ko da shi kuma guda ya ji ana kawadamina ana rikici tare da ɗan uwan shi ma sai ya hito. To yana hitowa sai ya ji suka halbe shi nan a goshi, ko da suka halbe shi a goshi shi gaskiya ne dai Allah ya ɗauki abin shi a nan wurin ya rasu.
To mataimakin shugaban ƙaramar hukumar ta Kwantagora Alhaji Ibrahim Makiga ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru.
Takaice dai jiya da daddare lallai barayi sun shigo wani wuri da ake kira Tudun Magaji ko kuma Hayin Magaji, nan ne da kaɗan wuce ta ɗali kaɗan. Sun ɗauki mutane kuma sun halbe har sun habi mutum uku, wanda mutum ɗaya daga ciki ya mutu nan take an yi jana'izan sa yau. Mutum biyu kuma suna asibiti. Gaskiya mutane biyu da ke asibitin guda an halbe su a wurin kafaɗa wurin ƙirji, hular ya shiga fita, gudan shi ma yana da halbi a kafaɗa, yana da halbi a ciki. Mai halbi a cikin nan nashi rashin lafiyan ya ɗanyi tsanani, saboda shi ko da na tafi asibiti yau da safe wurin shi hanjinsa ma a waje yake. To nan take ma na kira PMO, kira na gaggawa. So gaskiya PMO Dr. Baba Dr. Wasagi ba abin da za mu ce masa nan sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi, kuma Allah ya biya shi da mafificin alkhairi, Allah ya sa aljanna ita ce makoma. Wallahi ina kiran shi na gaya masa ga halin da tsirar da mutane na a ciki. So gaskiya matakin da aka dauka bai mini ba tun je daddare gashi nan kwanci hanjinsa a waje. Dr. Onkol ya zo ya rubutu yan tiyata ne ake jira za su shiga da shi tiyata, ba a shiga tiyata ba har yanzu. To na tarar dai lokacin suna ma maganin cewa ba zai biya kuɗi kaza da sauran su. Nan take dai Dr. Baba ina kiran shi, kira na zuwa zuwan shi asibiti bai minti goma ba. Ya zo asibiti yana zuwa da kanshi ya je ya duba. Nan take ya sa aka hesitate aka wuce da shi mutumin zuwa tiyata.
A can ƙaramar hukumar Shirorama, mazauna yankin sun ce a yanzu haka suna cikin zaman zulumi da kuma fargaba akan wannan matsala ta 'yan bindigar. In ji ɗaya daga cikin mazauna yankin Alhaji Jibril Erana.
Ai ba wani wanda ke cikin kwanciyar hankali a ƙaramar hukumar Shiroro da Moye da Rafi. To amma abin ya fi tsamari a nan yankin Hayin nan to abin kuma yanzu kaga ya har ya tsallaka ya kai ga ko ina ko lokaci yana tafiya ko ina to kaga abin ya zama to cewa damuwar yayi yawa da aka maganar zabe ba ma abin da ke gaban mutane ba kenan yanzu bayan da za a yi to waye ma zai zo da wani kayan zabe ko to ina ma mun wani ma botus ka din shi tintini ma barai sun kore shi a gidan sun kona gidansu bai ma san ma inda botus ka din shi yake ba ainihin abin da ya mallaka ma an kona to bare botus ka mutumin da ke kasar nan yana cikin wani yanayi a matsaloli babu iyaka muna cikin damuwa wanda mu kawai muka san abin da muke ciki to da aka kawo wanda ke cikin wannan matsala ita ina ma zai fara yi magana kuma magana zabi gaskiya tsakanin Allah
kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon hari na kwanta gorar domin kuwa kokarin samun kakakin yan sanda na jihar Niger ya ci tura to amma dai tuni gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya yi karin bayani
bayanin da muka samu shine shi mai unguwar an halabeci yana asibiti kuma da cewa an kashe mutum guda da kuma yana jin sun dauki wadansu wanda yake ba mu san adadin su ba abin da yasa bakin ciki na farko yan watanni da suka wuce dai na san wurin an samu zaman lafiya domin matakan da gwamnati take dauka to wannan shigar bazatan da suka yi abu ne wanda yanzu muna ba mutane abin da amma har yanzu za a ƙara jajircewa game da ƙara tsaro a wayannan bangarorin yanzu muna fuskantar duk inda yake zagaye da kwantagoro za a shiga za a ƙara ɗaukar matakan da ya kamata.
Na'am, wasu na nuna fargaba musamman ga yanayin zaɓe ya zo me za ku ce ga masu nuna irin fargaban nan?
Kada a damu dama irin wayannan kaga muna tunani cewa waɗannan mutanen ba daga wurin suka zo ba wanda suka yi wannan ba su da ba su zo da nisa ba kada ka yi mamaki ma suna zaune a cikin wayannan unguwannin nan. To amma duk da abu ne ba daga za mu ba da bayani a gidan rediyo ba amma duk matakan da ya kamata a ɗauka za a ɗauka kuma za mu zakalo cin me ya jawo wannan harin da aka kai domin da suka zo ba su har ko ina ba sun je gidan mai unguwan ne kawai.
Na'am, to yanzu akwai yankuna irin su bangaren Shiroro din nan duka mun zanta da wasu dai sun ce dai har yanzu dai hankalinsu ba kwance yake ba me wani tabbaci za ku kara ba su?
Ƙarar tabbacin da za mu yi musu shine gwamnati da kuma goyon bayan mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda yake ya dage ya jajirce in ba don jajircewar shi game da kan tsaro ba ina ganin ga maganan ma yanzu ba ita ake yi ba.
A yanzu dai al'ummomi na ci gaba da fatar ganin shawo kan wannan matsala ta 'yan fashin dajin a daidai wannan lokaci da al'amuran rayuwa ke ƙara tsananta ta yadda jama'a za su samu sauƙin rayuwar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar.
Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin daga kasar kofin Afirka ta 'yan wasan cikin gida da ake kira Cani da kasar Algeria ke karɓar bakonci. A yanzu nan ne kasar Algeria ta yi wa jamhuriyar Nijar ruwan kwallaye har da ci 5 da banza. Tun dai a minti na 15 ne 'yan wasan Algeria wato Abdullahi ya jefa kwallayen farko a ragar kasar Nijar kafin daga bisani Algeria ta sanya kwallaye har 5. Wannan nasarar da kasar Algeria ta samu ta ba ta damar zuwa wasan ƙarshe na cin wannan kofin. Nijar ta doke Ghana wadda ta iya kaiwa wasan ƙarshe na gasar har sau 2 inda ta zura mata kwallaye 2 da nema a Oran. Wannan ne karon farko da kasar Nijar ta samu tikitin shiga gasar cin kofin Afirka Shan kuma ta iya kaiwa wannan mataki. Babu wanda ya hasashen Nijar na iya kaiwa wannan matsayin a gasar da aka fara ranar 13 ga watan Janairu. Yau Talata ake rufe kasuwar musayar 'yan wasan kwallon kafa ta wannan kaka inda Premier Ingila ke kulle kasuwarta da misalin karfe 12 agogon Najeriya da Nijar. daidai lokacin da bayanai ke nuna yuwar kuɗin da kungiyoyin suka kashe wajen cinikayyar ɗan wasa a bana ta iya zarta kowane lokaci a tarihi. Zuwa yanzu dai alkalumman da aka tattara su nuna yadda aka kashe tsabar kuɗin da yawansu ya kai fam miliyan 550 a wannan watan, wanda ya karye tarihin adadin fam miliyan 430 da kungiyoyin suka kashe a kakar wasa ta shekara 2018. Inda a yau aka rufe kasuwar Bundesliga ta Shamus da misalin karfe 5 na Najeriya da Nijar, sai Serie A na kasar Italiya da za a kulle da misalin karfe 7 na yamma. La Liga Espanyol kuwa za su kulle kasuwar da misalin karfe 12, yayin da Ligue 1 ta Faransa za ta kulle kasuwar da misalin karfe 1, duk dai a yau Talata 31 ga wannan watan. Sai kuma bangaren cinikayyar ɗan wasa, Bayern Munich ta kammala yarjejeniyar aron mai tsaron bayan Manchester City Joao Cancelo. Ɗan wasan Portugal ɗin dai ya tafi Bayern Munich ɗin ne a matsayin aro har zuwa ƙarshen kaka ta bana, inda daga bisani kungiyar ta Jamus za ta baiwa Manchester City miliyan 70 na euro a matsayin cinikin ɗan wasan na dindindin. Sai kuma ƙasar Spain, inda Barcelona da Real Madrid za su buga wasan da zai kai wata zuwa karawar ƙarshe a Copa del Rey na kakannin. A jadawalin da aka raba ranar Litinin a wasan daf da ƙarshe Barcelona da Real Madrid, sai Bilbao da Osasuna. A cikin watan Janeiro, Barcelona ta ci Real Madrid da ci 3-1 ta lashe Spain Super Cup a Riyadh, babban birnin ƙasar Saudiya. Karawar ta hamayya ta El Clasico za a yi ne gida da waje a Copa del Rey, inda Real Madrid za ta fara karɓar bakoncin wasan farko ranar 27 ga watan Fabrairu. Sai dai kuma kungiyar ta Nukam ta baiwa ta Santiago Bernabeu tazarar maki 5. Osasuna ce za ta fara karɓar bakoncin wasan farko, sannan ta ziyarci Atletico karawa ta 2. Za a buga wasan ƙarshe a Copa del Rey a birnin Sevilla a ranar 6 ga watan Mayu. A bangaren wasannin tenis, Novak Djokovic ya kafa tarihi a tenis bayan lashe gasar Australian Open a karo na 10 a Lahadin ƙarshen mako a birnin Melbourne. Novak Djokovic ya samu damar kamo yawan kambun Grand Slam guda 22 da Rafael Nadal ke rike da su. ‘Yan ƙasar Serbia mai shekaru 35 a duniya, Novak Djokovic ya kai wannan matsayi ne bayan ya doke ‘yan ƙasar Girka Stefanos Tsitsipas da ci 6-3, da 7-6, da 7-4, da 7-6, da kuma 7-5 a wasan ƙarshe. Tuni ma sabon jadawalin ɗan wasan tenis da aka fitar a jiya Litinin ya sanya Djokovic a matsayin gwani na gwanaye, wato a matsayi na 1, yayin da abokin karawarsa Tsitsipas ya ci gaba da zama a matsayi na 3, wato bayan ‘yan ƙasar Spain Carlos Alcaraz da bai halarci gasar ta Australian ba saboda rauni. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
Madalla, an gaishe ka Hamid Mahmud. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
A takaice, ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya ziyarci birnin Paris don tattauna da shugabannin Faransa a yau Talata, inda za a tura jiragen yaƙi don taimaka mayaƙan Kiev don daƙile harin da Rasha ta kwashe kusan shekara guda ana yi. Jami'an Ukraine sun kira ga ƙawayensu na yamma da su aike da jiragen domin samun ƙarin ƙarfin martanin kan har-harar Rasha, amma ya zuwa yanzu waɗannan kiraye-kirayen sun ci tura. Ma'aikatan da ke yajin aiki sun kawo cikas wajen kai wa matatun man ƙasar Faransa kayan aiki da zirga-zirgar jama'a da kuma makarantu a ranar Talata. Rana ta bi ta zanga-zangar nuna adawa da shirin shugaba Emmanuel Macron na sanya mutane yin aiki mai tsawo kafin su yi ritaya. Dubban jama'a ne suka yi tattaki a biranen ƙasar Faransa domin yin tur da wani sauye-sauye da ya ƙara shekarun ritaya daga aiki zuwa shekaru 64, kuma hakan na nuna cewa Macron zai iya kawo sauyi a yanzu bayan da ya rasa rinjaye a majalisar dokokin ƙasar. Ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken zai yi zuwa Beijing baya nufin Amurka na kan hanyar samun gagarumin sauyi a dangantakar jamhuriyar jama'ar China, a cewar manazarta na Amurka. Blinken zai kasance babban jami'in diplomasiyya Amurka na farko da ya ziyarci Beijing tun daga shekarar 2018. A halin da ake ciki kuma, jami'an kasashen biyu na shirin sake yin wani zama na kai tsaye da na gefen taro tsakanin shugabanninsu a bana, kamar yadda wani jami'in Amurka da ya yi magana da muryar Amurka ya bayyana. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙunar baƙin wake da aka kai wani masallaci a arewa maso yammacin Pakistan jiya Litinin ya kai aƙalla mutane 100, wasu fiye 150 kuma sun jikkata sakamakon harin bom da aka kai tsakiyar fashewar babban birnin lardin Kiba.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Leather Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma assalamu.